الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا مغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة duk da kasancewa mun kwana biyu ba mu yi karatu ba saboda waɗansu dalilai a yau za mu ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairul anam wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Jamma'ili al-Hanbali al-Maqdisi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na nawa na tamanin daidai, sai dai kuma darasi na tamanin din nan yana kitabul qisa, bangaren hadisan da suke bayani dangane da qisasi. Kamar yadda muka yi ta yin bayani, abinda ake nufi da al-qisas shine ramakon gayya. Musulunci ya ba da dama a yi ramakon gayya tun daga kan kankanin abu har ya zuwa babban abu. Kankanin abu shine a zubar da jinin mutum, idan bai yadda ba aka uccine ki aka zubar masa da jini, ko aka yanka shi da reza ko da aka aka zubar masa da jini, in dai bai yafe ba musulunci ya ce sai a biya ki, ko a yi ramakon gayya ko a biya ki. To balle kuma a ce wata yatsarsa za a yanke, ko wani ɓangaren jikinsa za a yanke, ko idonsa ganinsa za a lalata masa, ko jinsa ko magana ko kwakwalwansa, bi ma'ana hankalinsa. Balle kuma a ce ɗaukar ransa ɗungurgun gaba ɗaya, wanda shi ne musulunci ya ce dole a yi retaliation, da ma'ana dole a yi ramakon gayya. Kuma idan ana ramakon gayya, to mutane masu ganganci za su yi takabanza. Amma matukan ba a ramakon gayya, to kowa zai yi abin da ya ga dama, kamar yadda muke gani a yanzu saboda zaman da ake na karazume. Allah tabaraka wa ta'ala ya kyauta, saboda haka ya kawo mana hadisai da yawa, wanda a yau za mu ci gaba daga hadisi na 389 an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu istashara an-nasa fi imlaq al-mar'a fa qala al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فيه ببرتين عبد أو أمتين، فقال لتأتين بمن يشهد معه، فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. أبين ذلك نفيد إملاص المرأة فين متي طيب أرين أبين ذلك يتكين تكين تام wani dalili ya sa mace ta yi bari, mijinta ne ya doke ta tana da ciki, ya doke ta ko ya nauke ta, sai ta yi barin abin da ke cikin cikinta, ko saboda ɓacin rai ubanta ya daka ta, sai ta yi barin abin da ke cikin cikinta, ko kanin miji ko wani yayanta ko wata mata daban. Duk da kasancewa hukuncin akwai ɗan bambanci, ya sa mace tana da ciki a yi takabanza, domin komai zai iya faruwa. In dai ka zamo sababi na dalilin zuban cikin mace, to ba za a barka haka ba. Ya sa ko saki ne miji ya yi wa matan, ya ɓata mata rai, ya tada mata hankali, sai cikinta ya zuba, daman tana da ciki. To ko ba a masa kisasi a nan duniya ba, ni dai lahira zai yi bayani. Ko da ko shi ne uban wannan cikin da aka sai ya zuba, saboda hatsari ne babba. Ba yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya halittarsa ka yi sababi na talafar da wannan halitta, ba zai yiwu ba. musulunci bai baka dama kai haka ba. Yasa tun farko aka ce la yahillu damun bai'in muslimin, bai halatta gubar da jinin musulmi. Sai da ɗayan abubuwan nan guda uku da muka ambace su a can baya. Don haka wannan hadisi da muka karanta da Larabci zai mana bayanin hukuncin wato gubar da ciki. Fada ya haɗa mace mai ciki da wanda da wata mata ko da wani, a dalilin haka sai cikinta ya zuba. To menene hukuncin? Hadisi ne na Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yadda da ke, wanda yake ɗaya daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya zo bayan Abubakar bin Abi Quhafa wa radiyallahu an, wanda kuma Abubakar bin Abi Quhafa kafin ya bar duniya ya zaɓe shi bisa cancantansa, ya ga shi ya fi dacewa ya gaje shi a bayansa. Bambanci tsakanin yadda aka naɗa shi da yadda aka naɗa Abubakar bin Abi Quhafa, akwai bambanci. Naɗi na manzon Allah da bambanci, naɗi na Abubakar bin Abi Quhafa da bambanci, naɗi na Umar ibn al-Khattab da bambanci, haka naɗi na Usman bin Affan kima da bambanci, na Ali bin Abi Talib ma da bambanci. Wannan duk yana gwada in lokacin rikici, in akwai rikici to ga hanyar da za a bi. In ana zaman lafiya da kwanciyar hankali za a naɗa shugaba, to ga hanyar da za a bi. Ga su dai ire-irensu daban-daban. Sai dai naɗi na annabi naɗi ne na Allah. Zaɓi na Allah ko ba wanda ya sai canza. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah ta'ala ki ya zaɓe ki, ya sanya ki annabi, ya kuma sanya ki manzo. Saboda haka ba wanda ya sai canza. Zaɓin Allah daban yake. To sannan kuma ku mutane an ba ku dama, akwai inda za ku yi zaɓi kamar irin wannan na shugabanci. Umar ibn Khattab, Abubakar bin Abi Quhafa, shi ya ce bayan na bar duniya wanda zai zamo khalifa shi ne Umar ibn Khattab. Tunda annabi ya ce idan Umar ya shiga lungu zai wuce, shaidan ya biyo lungun to fasawa yake yi, yakan canza hanya. To kaga ire-iren waɗannan su ne ya kamata a ce an naɗa su shugabanci. Ba 'yan hayaniya ba, ba 'yan tuwa-tuwa ba, ba kuma 'yan kame-kame ba, ba 'yan yaudara ba, ba maƙaryata ba, ba mutanen banza ba. Ana naɗa shugabanni ne waɗanda suke dattawa mutane masu mutunci, waɗanda ko a dalilinsu Allah tabaraka wa ta'ala zai sassauta muku. Amma idan shugabanni zuwa kasance ga su ga yadda suke, to sai dai a yi ta abin nan shiga wahala, a faɗa a fita wannan, a shiga wancan, a fita wannan, a shiga wannan, har a bar duniya. Kar ka ɗauka wai yanzu za a dawo a zauna lafiya komi ya sauko ya yi arha. Duk shugaban ƙasan da ya ce komi zai sauko ya arha, ƙarya yake yi. Saboda shi karan kansa ma ba shi da gaskiya, talakawan ma ba su da gaskiya, dukanmu ma ba mu da gaskiya. Allah ne ya sassauta mana. Wannan shi ne bayani. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, akwai matsalan da ta faru, annahu istashara an-nasa, sai ya tara mutane ne bi shawarinsu fi imlaqil mar'a, a cikin faɗan da aka yi aka zubar da cikin mace. Sai kansa ya kulle, sai ya tara mutane. Waɗansu mutane ya tara, annasa anan ba ana nufin mutane ya yi ba kawai, a ce ka fita duk wanda ka gan shi yana wucewa ka kira shi, za a yi mitin da shi. Ko anguwa ne, inda aka ce haka za a yi to za a yi shirme, anguwan ba za ta taba ci gaba ba. Mutanen da kake ganin su suke zaune a anguwa, kowa da irin kware wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki. Saboda haka masu hankali da masu tunani su za su ce a kira wani, a haɗa da wani, a kira wani. Wani ma an kira shi ya zo ya ce menene, a ce ai kaza ne, sai ya ce ina kuka bar wani, ya kamata ku kira shi. Ana haɗa experience ne daban-daban, a haɗa hannaye da yawa. To sai a ɗauki jinkan da aka jinke, komi faɗin jinkan kuma komi girmansa. Kuma wa kana al-qurra'u makarantan Qur'ani, mahaddatan Qur'ani, masu ilimin Qur'ani su ne ‘yan majalisan Umar ɗan Khattab. Allah shi kare ya jari shi. Saboda akwai wani hadisi, wata rana wani daga cikin makaranta ya kasance yana kusa da Sayyidina Umar, duk abin da ya faɗa masa yakan ɗauka. Sai wani ya zo daga ƙauye, sai ya ce, naga kana da matsayi a wajen khalifan nan, ya ce, don Allah ka taimaka mun, kamun hanya mana mu je mu haɗu da shi cikin sauƙi. Ya ce, karka damu. Sai ya kwashe shi, suka je gaban Umar. Kai ba ƙauye kawai sai ka bude baki ka ce, kai Umar, ya samu dama ba domin ya biyo ta wajen wannan madabi sai zo gaban Umar cikin sauƙi ba. Ya ce, ya kai Umar, ya ce, kana mana shugabanci da tsanani kuma ba ka adalci. Nan da nan sai ga Sayyidina Umar ya kumburo. Kowane mutum akwai alamu na ɓacin ransa. Inda ya ɓata maka rai, ya ko ni idan kun kunna ni. Akwai mummunan alaman da zan nuna cewa an kunna ni. To fa, ba ladanin masallacin nan ba. Ko liman ne ya ce zai gitta, wato zan haɗa da yigawan yigawa. Allah ya kyauta. To shi wannan da ya yi dalili, ma ainihin wannan bawan Allah ya ga abin da ya faru, ya san wato ba mamaki za a yi ta margaza. Shi ne sai ya ja aya ma Sayyidina Umar, ya ce, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha yace min al jahilin. Saboda shi bai san me zai faɗa ba, kawai sai aya ta faɗo masa, dama abinda ake so ke. Yace Allah ya ce, khudhil afwa, ka yi yafiya, wa amur bil urfi, ka yi umarni da abu mai kyau, kar ka yi tafargaza, kar ka yi ɓarna. Wa a'rid anil jahilin, ka kau da kai gabanin jahilai. Ya ce, inna hadha, wannan ɗan uwanawa da na kawo shi gabanka, ya ce, minal jahilina, yana daga cikin jahilai. Sai Sayyidina Umar ya lafa. Kafin wani lokaci an ɓatar da wannan, domin saboda in ya ci gaba da zama, ai, ko yanzu ne a ce kai kana kusa da gwamna ko kana kusa da abin nan, wani ya ce maka, da Allah ina son ka haɗa ni da wani, sai ka ce, me za ka ce? Don in ba haka ba zai maka tabargaza. Ya je ya faɗi maganan da kai baka zanya za a yi ta inda za a warware ma aiki ne. Sai sa a cikin ruwayan hadisin aka ce, wa kana Umar, wato Umar ya kasance, waqafan inda kitabillah, mai yawan tsayuwa ne a inda Al-Qur'ani ya yi magana. Khudhil afwa, ba ya riga an gama da zance, ya sa ya yi haƙuri. To ire-iren waɗannan ne ake son su yi yawa a majalisa, ba waɗanda za su rinƙa tundurawa ba, abi yarima a shakila, abi kwanciyan gashi lokacin da sarki ne ko shugabaransa ya ɓaci, ana ce, toron giwa, wane ne zaki, wancan talaka ne bai isa ba, karyaki, murƙusaki, yi kaza. To fa sai ya yi fiye da abin da kuke faɗa masa. Saboda me? Saboda shaiɗanun da suke tare da ainihin shugabanci. Alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'udduhum azza fala tajal alaihim. Dama irin waɗannan suna tare da shaiɗanu wanda suke ingiza su ingiza ma. To shi yasa ake son a samu ‘yan majalisa wanda za a rinka tattaunawa da su, waɗanda suka san ya kamata, masu experience daban-daban. Shi yasa in ka yi ritayanka daga aikin gwamnati, shin kai ƙofin direba ne? Ko kuma kai malamin gona ne? Ko injiniya ne na wata ma’aikata ɓangaren ayyuka? Notoci barkatai sun ɓata. In ka samu kai ritaya, ai ka samu daidai lokacin da za ka dawo masallaci, a ci gaba da ayyukan addini da kai kana yi kana istighfari, ko ba haka ba ne? To haka ma ‘yan kasuwa, in sun kai wasu shekaru, to kamata ya yi su haƙura. saboda wani lokaci a cikin kasuwanci akwai abin da ba daidai ba. To lokacin da Allah ya maka tsawon kwana shine zaka dawo ka zo ka zauna kana istighfari abin da ake so kenan. Ire-iren waɗannan su ne ake tattara su sai a haɗa su komiti. Idan da sun yi ɓarna kamar yadda wani dattijo ya faɗa mana ya rike manya-manyan matsayoyi. Allah tabaraka wa ta'ala ya masa shekaru da yawa sai aka zo harkokin addini ana kiransa ya ce kai wani lokacin ya zo yana jawabi yakan ce ku mai da hankali ku yi takazzaɓa. Yana ce a baya ya ce wallahi ba ɓarnan da ba mu yi ba. Amma a yanzu mun gane kurakuran mu muna kuma roƙon Allah ya gafarta mana. To shi yasa in ka zo kai ta istighfari ko da akwai haƙoƙin waɗansu in ka je lahira za ka warware cikin sauƙi Allah zai taimake ka. Amma kun ga mutuwan fara ɗaya da mutum ya kai ka yi ritaya ka sake koma contract bayan nan ka sake koma contract a yi ta haɗa baki da kai ana tuwa-tuwa iri-iri. Ba wai contract haramun ba ne inda za ka koma contract ɗin ka yi gyara ka tilasta a yi gyara yana da kyau. Amma wani ba zai yi gyaran ba. Allah ya kyauta. Don haka yan majalisan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ba wai yarin mutane ne haka kawai ba. Saboda haka shi ne nemi shawarinsu tunda Allah ya ce wa shawirhum fil amri. Abinda aka faɗa ma annabi kenan. Wa amruhum shura bainahum. Al'amarinsu shawari ne a tsakaninsu. Duk abinda babu nassin ayan Qur'ani ko hadisin annabi a kai to tattaunawa ake. Mu a yanzu idan an samu irin wannan matsala manyan malamai ya kamata a mayar musu da al'amarin dun ba mamaki tunda rubuce-rubuce suna da yawa. Bayan Qur'ani da hadisi akwai rubuce-rubucen malamai daban-daban wanda wani rubutun ma har ka mutu ba za ka gani ba balle ka karanta. To malaman da suke yawan bincike su ne ake faɗa musu sai su yi bincike su yi bincike in ba su samu ba to an ba su dama su kuma sai su yi yaka ƙoƙarinsu wajen fitar da hukunci. Ina fata an gane. To da sayyidina Umar ya tara mutane faqala al-Mughira bin Shu'ba sai ɗaya daga cikin sahabban annabi al-Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu sai ce shahidtu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qada fihi bi ghurratin yace a irin wannan rikici a zubar da cikin mace to na ga annabi na halarci hukuncin da annabi yayi ya yi hukunci ne bi ghurratin shine da bayar da bawa lokacin akwai bayi in babu bayi sai a yi kiyasin bawa. Saboda haka idan mace da mace suka yi rikici ɗaya mace tana da ciki ko suka yi fada ko kuma namiji ya yi fada da mace wanda take da ciki sai cikinta ya zuba a dalilin haka to abinda zai biya shine bi ghurrati abdin sai ya sayo bawa wanda yake lafiyayyen bawa. Aka ce ghurrati abdin ana nufin farin bawa lafiyayye. Waɗansu suna ce banda baki kagan banda baki banda black kenan wanda ake nufi shine wife. Amma malamai da yawa sun ce ba haka yake nufi ba saboda wajen fata babu bambanci tsakanin baki da fari abinda yake nufi lafiyayye to sai a bada shi. Yana iya yiwuwa dalilin haka ita matan ta rasu in ta rasu akwai diyya don zuban ciki daban wancan wani rai ne daban sannan ita kuma da ta mutu daban nan ma wata rai ce. Ina fata an gani. To kowanne akwai layinsa kuma malamai sun ce wannan cikin da ya zuba ko da halittarsa bata haɗu gaba ɗaya ba ko da halittarsa bata haɗu gaba ɗaya ba balle kuma a ce halittarsa ta haɗe lokacin haihuwan ne dai bai yi ba. Suka ce inda ya faɗo matacce to an yi barinsa shi ne za a ba da ghurrati abdin. Amma in ya faɗo da ransa sai kuma ya mutu to kisan kai ne. Kaga hukuncinsa da bambanci. Ina fata an gane. Saboda tamkar an kashe su kutum ɗin musulmi. To amma in an yi barinsa daman lokacin haihuwarsa bai yi ba kuma ya fito matacce to shine za a bada ainihin gurra na abdin au amatin bawa ko kuma baiwa a lokacin akwai bayi idan babu kuma sai ayi kiyasi. Yanzu kaman katuwar baiwa, idan da za a sayo ta kudin ta zai kai nawa, ko katon namiji in za a sayo shi kudin sa zai kai nawa, to abinda za a bayar kenan. Fa qala la ta'tiyanna biman yashhadu ma'a. To sai Sayyidina Umar shi da ya tara sai yake neman shawari, shi kuma al-Mughira bin Shu'ba sahabin annabi yace to ai ga abin da ya faru a zamanin annabi. Shi kuma Sayyidina Umar bai san lokacin da hakan ya faru ba, sai yace sai ka zo da wanda zai maka shaida akan haka saboda in samu natsuwa da kwanciyar hankali. Fa shahida ma'ahu Muhammad ibn Maslama, sai Muhammad ibn Maslama sai yayi shaida yace na shaida annabi ya zartar da hukuncin haka. Wato ya kuyanwa wani lokaci wani abu yakan zuwa cikin hadisi wanda ba lallai ne mu gane shi dari bisa dari ba, amma dai asali mutum ɗaya idan ya faɗi hadisin annabi wanda yake sahabi ne, in ya faɗi hadisin annabi za a yarda da hadisinsa. Sai dai idan ba sahabi ba ne munafiki. In yana ɗaya daga cikin munafikan zamanin annabi shi ne za a tsaya ana tare da shi, amma sahabin annabi za a yarda da maganarsa saboda ɗabi'unsu ba irin namu ba ne, ba wai ba su kurakurai ba ne, suna yin kurakurai tunda su mutane ne ajizai, amma dai sun hau wani mataki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora su a kai, kuma bisa zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga al-Mughira bin Shu'ba, abinda Imamu Zahabi ya ambata a cikin Siyarul Alamin Nubala, yana daga cikin sahabban da mala'iku suke masa sallama, yana tafiya mala'iku suna masa sallama. To yanzu aka zo aka ce maka kai ga kan nan mala'iku suna maka sallama, ai kai ka bar sallah, ka san kai dan gidan aljanna ne kai tsaye, bai yiwuwa sallan da za ka bari sallah su ba saboda ta fi wahala, ko sallan isha'i musamman a lokacin sanyi. To sallah su ba ko lokacin zafi ne ma tana da wahalarwa, domin lokacin da bacci yake da daɗi kenan. Sai ka ce waɗansu ayyukan ma ba za ka yi ba tunda ka yi kafin wajen gidan aljanna, mala'iku ne suke maka sallama. To amma da ya faɗi hadisi sai Sayyidina Umar ya ce sai ka samu shaida, a samu wani ya shaida ya tabbatar cewa eh annabi ya faɗi haka. To kuna ganin idan da mu ne muka zo a zamanin Sayyidina Umar zai karbi maganganunmu daga mu har malamanmu, kafin a karɓi magana guda ɗaya sai an jima. Sannan Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu yana daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya tafi yaƙi da yawa amma ban da yaƙin Tabuka. Aka ce lokacin da annabi zai tafi yaƙin Tabuka yana tsaki khalifa ya ce rike masa binnin Madina. To kai kana ganin wanda annabi ya yarda ya zama khalifansa yana da rai ya rike masa gari da shugabancinsa har ya je ya dawo, karamin mutum ne ba karamin mutum ba ne? To ta nan za a gane cewa sahabban nan ba kanwallasa ba ne, mutane ne masu daraja wanda Allah waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa domin su kasance waɗanda za su zauna tare da annabinsa manzonsa kuma cikamakin annabawa da manzanni. Na'am, mahallu shahid namu ya riga ya bayyana, amma akwai ƙarin bayani a wata matsalan da ta faru a gaba. Hadithin Abu Huraira, hadithi na 360, an Abi Huraira radiyallahu anhu qala iqtatalat imra'atan min Hudayl faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذية جنينها غرة أبد أو وليدة وقد ودية المرأة على أقلتها وورثها ولدها ومن معه فقام حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أكرم من لا شرب ولا أكل ولا نتق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل صدقه الذي صدع. وانا حديثين ندعي لك تكم من ينصحب النبي أبو هريرة الله شكار يدارك يتي اقتتلت امرأتان ولن ثم تابد أبي صنف الأمر min Huzailim, daga kabilan Banu Huzail a zamanin Annabi. Faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar, haka kawai sai ɗayan ta ɗauki dutse sai ta jefi ɗayan, wanda ana kyauta zaton dutsen da ta ɗauka bai kamata a ce yayi lahani wa matan, amma fa qatalatha, sai wannan dutse ya kashe matan, sai ta kashe ta, wa ma fi batniha, kuma matan tana da ciki, abinda ke cikin ta ma ya mutu. Ko da kyawun ta lokaci da ban already mutu ta mutu shikenan. Akwai yadda mata suke gwada ma, akwai yadda suke tabawa su gane cewa yana da rai ko bai da rai, amma sai dai kun san duk kokarin da za su yi domin su fitar da abin da yake da rai a wancan lokaci akwai wahala, saboda babu ci gaba da technology operation kamar yadda a yanzu ake samu. Yanzu mace in ta rasu in abin da ke cikin cikinta yana da rai, akwai yadda za a fitar da shi nan da nan. Amma in an ɗauki lokaci to yana da wahala yaro ya yi rai. Dalilin da ya sa mutanenmu na karkara, mutanenmu na ƙauye, musamman waɗanda ba su da hanyoyi, ba su da ingantattun asibitoci, wato abubuwan da ke cikinsu yake mutuwa da wuri saboda wannan jinkiri. Don haka waɗannan mata guda biyu na ƙabilan Banu Huzail a zamanin Annabi da suka yi fada, ɗayan ta jefi ɗayan da dutse, sai ta kashe ta, ta kashe abin da ke cikin cikinta. Faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, matan da aka kashe sai danginta suka kawo husuman wannan magana zuwa ga Annabi. Mazala da ya bincika ya tabbatar da abin da ya faru, waɗansu sun ce fala ne tsakanin kishiya da kishiya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annadiyyata janiniha qurratun, sai Annabi ya ce tunda wannan mata an kashe ta, an kashe abin da ke cikin cikinta, to diyan da za a bayar na abin da ke cikin cikinta shine a samu gurra na abdun awwalida, a samu ingantaccen bawa ko baiwa wanda za a bayar. Wa kada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha, yace kuma matan da aka kashe, ƴan uwan matan da ta yi kisa za su biya diyya. Sun kashe mace, dole su biya diyyar ta. Daman kun san diyyar mace rabin na namiji ne, to haka ma wani lokaci wajen arashi, ina jin da Hausa haka yake faɗa, arashi. Misali idan aka samu mace aka yi mata illa, so aka yi kiyasin illar da aka yi mata a biya, to wani lokaci wajen yin kiyasi sai ya kasance za ta ci kaso mai yawa, to in aka duba kason zai kai kusan na namiji, to za a maida ita baya. Wannan malaman fiqhu su suke zartar da hukunci haka, tunda kun ga gaba guda ɗaya, in aka zo gaba guda ɗaya na yaka, ya raƙuma guda nawa ne? In aka yanke gaba guda ɗaya za a ba da raƙuma wajen guda uku, to in ka yanke nan kowace yaka gaɓoɓi guda nawa ne? Guda uku, har za su zo wajen tara ko goma. Don aka yanke hannu fa gaba ɗaya, ko aka yanke zira'i, to lissafin zai rinka canzawa, musamman na ɓangaren mata, ba kamar na maza ba. To malaman fiqhu su ne suke tantance haka. To yanzu ma in aka ce a samo raƙuma guda ɗari saboda an kashe mutum, za ga haɗa raƙuma ɗari yana da wahala, sai dai a fari kiyasin kuɗin. To in an ga kiyasin kuɗin ya kai ɗaya bisa uku na namiji, to sai ta koma baya, sai a yi ribatin ɗinta. Wannan shi ne. Don haka wannan matan da aka kashe ta da abin da ke cikin cikinta, wato ya lalace, ta yi ɓari kenan, to za a ba da bawa saboda abin da ke cikin cikinta, za a biya diyya saboda kashe ta da aka yi. Sannan wa warasaha waladaha wa mamahu, Annabi ya ce waɗanda za su gaji wannan mata, idan an biya diyya da kuma wannan bawan da aka bayar, su ne ‘ya’yanta da waɗanda suke gado tare da su. A nan bai yi cikakken bayani ba. Wannan ya gwada tana da ‘ya’ya kenan kafin wannan ciki, kuma idan tana da ‘ya’ya, to ya kasance ƴaƴan nan babu mahaifinsu, to ƴaƴa za su yi gado. Amma idan mahaifinsu yana nan, ba za su gaji dangonsu ba. Ina fata an gane. Don daga wannan bayani malamai suka ce wannan ya gwada mahaifin bayan. Don da yana nan, to yana tare ƴaƴayensa, ‘yan uwan mamaci. Mun karanta a can baya, mutumin da ya mutu ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya, ya bar mahaifinsa, ya bar mahaifiyarsa, yaya rabon gadon zai kasance? Ai, ina jin ba ku manta ba. Tunda kun girgiza kai ba ku manta ba, bismillah. Su wane ne masu gado? Wane ne mai gado? Wane ne wanda ba zai gado ba? Aha. Uba zai yi gado, uwa za ta yi gado, ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya za su yi gado? Wa ya tare su? Ubansu shi ya tare su, ko ba mai magana? Kuna ko ɗansu ‘yan gunaguni ne, zai ne ya canje mai ita gunaguni. Amma matukan uba yana nan, ‘yan uwa ba su gado. Idan kuwa uwa ɗaya uba ɗaya ya kasance uba ya tare shi, to ka tabbatar uba ɗaya ma ba zai yi gado. To inda ake samun matsala shi ne uwa ɗaya, saboda bai da alaƙa da su, bai da alaƙa da su. Duk waɗancan uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya yana da alaƙa da su. Ina fata an gane. To kar mu shiga wata matsala, mu dawo kan wannan. Daidai mu kenan. Na'am. وورثها ولدها ومن معهم wato annabi ya gadar da danta ko ƴaƴanta da waɗanda suke tare da su. In akwai waɗansu wanda za su yayin gado, za a haɗa da su. Fa kama Hamlu ibn Nabigatil Khuzali, sai wani mutumi da ake kiransa Hamalu ɗan Nabiga Al-Khuzali, amma an ce Nabiga din sunan kakarsa ne, an tsallake sunan mahaifinsa. Wato a musulunci, idan mutum ya gawurta, yana iya tsallake sunan mahaifinsa ya kira sunan kakansa. Kai ina ne zai gawurta? Shi ne lokacin da kake abin nan, kakanka ya ce wannan yaro ku bani, wannan yaro, wannan jikana ku bani, aka bashi shi, da ya je zai sake a makaranta ko zai masa takardu. Maimakon yaron ya haɗa shi da sunan mahaifinsa, ba shi ne ɗan wannan ba, sai ya ce ai wannan ɗana ne. Dun kusa masu da kunya ko menene, ce ai ɗana ne. Sai aka ce to za a kira shi da sunanka kenan, kai ne baban? Sai ya ce eh, ɗana ne. Alhali jikansa ne, bai laifi ba, bai laifi ba. Shi ne ya gawurta, yaro ya gawurta. Yadda ubansa yake kilemin ɗin ubansa, haka shi ma jika yake kilemin ɗin. Sai yana zuwa yi bayani, za a ce a'a, wannan fa saboda ya tashi a gidan kakansa ne, shi ne kakansa ya sa masa suna haka, amma fa ba ɗansa ba ne, jikansa ne. To a musulunci, aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah. Da uba da kaka, aka ce ba a san wanne ne ya fi kusanci zuwa gare ka ba, wanda zai fi gadara da kai ba. Saboda ka yin kakanka ya kwace ka wajen babanka, babanka bai sai yi magana ba, sai dai a hakura. Don an kira ka da sunan kakanka, sunan babanka ya ɓata fat, don ka je lahira ba za a tuhume ka ba. Annabi ma ya ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shi ne babansa, ba shi ne babansa. Abdullahi shi ne babansa. Amma a gaban jama'a ya ce anan nabiyyu la kadhib, ya ce ni annabi ne ba ƙarya ba. Ana ibn Abdul Muttalib, ya ce ni ɗan Abdul Muttalib ne. Maimakon ya ce ni ɗan Abdullahi ne, ɗan Abdullahi ɗan Abdul Muttalib, ya ce ni ɗan Abdul Muttalib ne. Ya sa malamai suka ce babu laifi. Wannan wata matsala ce daban. Mun yi ƙarin bayani ne kawai. Saboda haka Hamalu ibn Malik ibn Nabiga ibn Nabiga Al-Khuzali, daga ƙabilan Banu Khuzay, su ne dangin matan da ta yi kisan nan, wanda ta yi taɓargaza. Sai aka ce, to, an kashe ciki, an gubar da ciki, matacce, an kashe matan, za a biya diyya. Sai ce, a, ita matan da aka kashe ta mu biya diyya wannan gashi zahiri. Amma yaron da ba haife shi ba, eh, ba haife shi ba ya mutu, ba a san yaya matsayinsa yake ba. Ne ce a ce za a je a biya, ai, wanda kamar ɓata lokaci ne, wannan kamar tsawwalawa ne. Saboda ya yi amfani da waɗansu kalmomi, Annabi ya ce wannan maganganunsa irin na bokaye za su halakar da ku. Ya ce wannan shi ne hukuncin Allah, babu can. Saboda haka duk zaƙin bakinka ba za ka canza hukuncin Allah ba, ƙwarai da gaske. Domin saboda yadda ya kawo maganan, yana so ya yi daɗin baki, yadda zai rikita ƙwaƙwalwa. Annabi ya ce wannan ɗan'uwan ainihin bokaye ne, don ya yi maganganu irin da bokaye. Ko san a wancan lokaci bokaye suna da tasiri a cikin Larabawa, suna da tasiri. Idan bokaye ce kada su tsallake nan, ba za su tsallake ba. Haka ma yanzu ake samun wasu wawayen mutane, sai ga wani mutum wai shi ba zai shigo masallaci ta yamma ba, duk yadda aka yi ba zai shigo ta kofar yamma ba. To, in baka yi sa'a ba, gawanka ta kofar yamma za a fita da ita. Saboda bokansa ya ce masa kar ya shigo ta kofar yamma, sai ta kofar kaza da kaza, wato tsare-tsaren dokokin da ba na Allah, waɗanda suka saba wa dokokin Allah. To, shi yasa da Hamal bin Nabiga Al-Huzali ya ga abinda ya faru, faƙama sai ya tsaya, faƙala ya ce, ya Rasulallah, ya ce, ya manzon Allah, kaifa akramu man la shariba wala akala, yaya za mu biya diyyan wanda bai ci ba bai sha ba, wala nataka wala sahalla, bai yi magana ba bai yi kuka ba, fa mithlu hadha ko fa mithlu zalika yusallu, ya ce irin wannan tsawwalawa ne. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا النبي تي انما هو من اخوان الفقهاء يتي wannan dan mun bokaye ne yana son ya bata hukuncin Allah da dadin baki min ajli sajihi allazi saja saboda sajihi din sa da yayi to a cikin ilimin balaga sai aka ce sajihu shine tawafuqu alfasilataini a samu ƙarshen kalmomi su dace iri ɗaya. Tunda idan kun duba ya ce kaifa agramu man la shariba wala akala wala nafaqa wala sahalla fa mithlu zalika yutallu, in kun duba za ku ga lamun 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 da shi ya kai. In mutum yana da basira, yana da balaga, in ya zo yana jera magana zai iya ƙarshen ya zamo iri ɗaya, kamar yadda mawaƙa suke yi. Su waɗannan masu saja kutaba su ne suke yi, suna su ba na waka ba ne, rubutun zube yake. Masu waka kuma su ma suna irin nasu. Misali, Muwazu haɗe abin nan, wane ne Hadija, yana cewa kowa ya yi titi yana so ya ji ko? Amma da yake yana da kyau, ya yi gargaɗi ne, wakan da ya yi na kushe karuwa. Karuwa kafirar dangi, sakoci lome kamar tsagage ta Ingila ba ta nan kusa ba, wata ubanta sun kita a dangi babu mai santa, bakar aniya ta kashe ta. Kun gani karshe-karshen yadda yake, saboda waka aka yake wani abin ma masara ta tafi da. To, kun san a Larabci ma ana samun haka. Ina ganin kamar ko Hausawa ma daga Larabci ne suka ɗauka. Kamar Imrul Qais da yake cewa tifa nafki min zikira habibin wa mandili bi saqtin lawa wa ina dakhuli fa haumali fa tudihu fal mitra'u lam ya'fur asmuha bima nasajatha min junubin wa shamali. Idan kun duba za ku ga lamun lamun lamun. هل غادر شعراء من متردم أم هل أردت الدار بعد توخم يا دار أبلة بالجواء تكلمي وأمي صباها دار أبلة واسلمي دار لآنثة جديد ترقها تمشي الحوين شديدة المتبطم ممكن دوبا غف قميم وميم وميم بيشريني أما قابين ديتي ينا فالأن ينا يبون مضى الله صلى الله عليه وآله وسلم duk kaza cewa mun ce bakokin da bai shiri niya yayi sun yi yawa annabi ya ce kar a masa wakoki ai tai ba masa da yawa da kadan yayi babu matsala sannan kuma da babu abubuwa masu ketare iyaka amma dai abin da yake mai sauki jaza'u muti'ihi harirun wa jannatu fada qawla kuffarin asafathu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu أغاث به الله الورى فهو جنة تروي الثدى أو ذلة تتفيع نكون دوبا ذاكو غا جنة 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 دسورة تو هكني وما يا كما تمكاو أبنى ننقص بنسائدة الإياب تو أما إنا جنن كما نبري تلوكة سوى ذاك أسجو وينقسم إلى كسمين duk saje inda mutum zai kallafa domin ya halakar da mutane ya rudar da mutane musulunci bai yarda da wannan amma wanda zaka fahimtar da mutane su gane abin da ya kamata musulunci yana faɗa yasa ko karantarwa ne ana son kai amfani da fusaha domin mutane su fahimta amma ko za ku waɗanda yake su ba karatun su kai ba ba su fahimci karatun ba amma mutum saboda yana da daɗin baki sai zo ya tayi to mutane suna zuga shi suna masa kabbara to fa abinda bai sani ba ba zai yi riba ya zo ya nemi ilimin abinda bai sani ba to shine hatsari wanda ya karatu waye da fasaha in yace kaza ne shi wancan mai fasahan da baya da karatu in yace kaza ne aka samu sabani to na waye yanzu a dauka alhali kuma shine jahili inna matsalan take kenan to wannan yayi yunkuri ga waɗansu kalmomi manzo Allah ya rusa shi yace ba daidai bane din Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya zartar da hukunci shi kenan don haka a takaice idan mace ta yi bare kowaye ya yi mata barin nan ko dalilin yin barin nan to gadiyan da zai bayar daman namiji in an kashe shi gadiyan da za a bayar bisa kuskure ko mace in an kashe ta bisa kuskure za a ba da diyya wato rabin na namiji in kuma na ganganci ne hukuncin kisa kamar yadda Allah ya faɗa wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi kuma mun karanta hadisi a can baya wani mutum ne ya kashe wata amma annabi ya kashe shi ina fata an gane wannan kenan حديثي نتري أكد ستين دلاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أدى يد رجل فنزع يده من فيه ويده من فيه فوقعت ثنيتاه فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يأد أحدكم أخاه كما يأد الفحل لدية وتوني متنيد ونفد آيها sai ɗayan ya kai cizo ya kama ko yatsansu ko wani ɓangaren jikinsu ya ciza shi kuma sai ya fincike yana fincike ba sai ya fincike har da haƙwa ba sai to wa aka masa ɓarna amma asali waye mugu mai cizo sai ce a wato a ka taube da ba ina aka je gaban annabi Allah ta rigima annabi ya ce a yi bayani ya ce kawai faɗa muke mun fara abin nan kawai sai ya cije ni ni kuma da ya cije ni na ji zafi na fincike misali ya tsaka ko na fincike hannuna sai ga haƙwaransa sai annabi ya ce yanzu kai mai cizo yace yanzu haka kawai ka zo ka ganda macizo maɗanɓuwan kamar yadda raƙumi yake ganda macizo sannan kuma haƙwaranka sun dube yanzu ka zo ka ce wato a ɗauka maka fanta yace kai ka fara ja daga nan ba ka da diyya magana ta kai yasa albadi wa zalim duk wanda ya fara abu don abu ya hau kansa shi kenan. Misali, barawo ne ya zo ya shiga gidan mutum ba tare da izininsa ba, ko mata ina ya shiga aka ce barawo ne, kawai shi ya fahimci lallai wannan barawo. Saboda haka sai ya ɗauko bindigansa, da ya ɗauko bindigansa sai ya auna barawon, ya ce bari ya harbi ƙafansa. Ai, tunda hukuncin barawo ai ba kisa ba ne. Da ya auna ƙafansa, fitan wannan abin, ko da yake waya an ce duk abin da zai kashe mutum ba ya shi ko? Duk abin da zai kashe ka, bindiga in za ta kashe ka ba za ka ji harbin ba. Sai dai ka ji ka a lahira, ka ji ka mutu. Saboda in ka ji ƙaran za ka kauce. To da ya haifi daidai ƙafansa, shi kuma kawai da ya ji sai ya sunkuya. Yana sunkuya sai ya samu kansa. Tashi da shi. Mutane suka zo, ga ɓarawo nan an kashe shi. To a tsarin shari'ar Musulunci, jininsa ya bi ruwa. Sai an kashe shi a banza. An kashe shi a banza. Wannan kan ma ba sai an tuhume shi ya yi wani dogon bayani ba. Saboda shi ya jawo, shi ya jawo, musamman inda yake da tsaro, ka ga mutum ya shiga, to zai yi wahala a ce zai shiga babu makami a hannunsa. Kuma duk inda ka ga an sa tsaro da yawa, to kaga ko kana sata ka yi taka tsantsan, saboda komai zai iya faruwa. Balle inda ba a ɗauke musu wuta 24 hours, wayansu in ka kama bushewa za ka yawo. Ka tafi kenan. Sai dai washe gari da safe kawai zuwa zan karɓan bare ka. Inda 24 hours wutansu ba ya yi kyau. Ba irin namu dagaja-dagaja ba. Allah kyauta. To wannan hadisi na Imran bin Husayn radiyallahu anhu ya ce anna rajulan adda yada rajulin, ya ce wani mutum ne ya ce zai hannun wani ya ce je shi, fa na za a yada umin fi, shi kuma ya fitar da hannunsa ya fizge daga bakin, fa waka asaniyata, sai haƙwaransa suka zuba. Faktasamu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, shi ne suka kai husuma zuwa wajen annabi. Faƙala, sai annabi ya ce ya addu ahadukum akahu, yanzu ɗayanku zai ciji ɗan uwansa kama ya addul fa'al, kamar yadda raƙumi yake cizo. Kun san raƙumi shi in ransa ya ɓaci yana cizo ƙwarai, shi kuma raƙumi in ya ciza ba ya sake, yana da haƙuri kaman damo. Kai ka san damo? Kai ba ɗan ƙauye ba ne, ka zauna a ƙauye ba. Ina jin kai ɗan jiyare ne ma. Wane ne zan tambaye shi? Ai, damo ma na ce sarkin Makuri ko? Kai ma ba ka san damo ba, ka san koyar da kanka gani, wato sun kirin tambaye. Ya za a ke ce mutum yana da kyau bai rinka ne ta ƙauye? Damo yadda da yake faɗa mana, da in ya ciji mutum, shi in ya ciji abin nan ɗin rufe ido yake. Warai da gaske, inda ya kama yatsanka ba, da rufe idon sai yake dukkan da aka masa ba zai sake ba. Ko san abin da yake abin nan? Wuta yake sa masa. Amma duk jijjiga da sai dai kaballe ya tsaka. Shi ya sa in ya yi carab ya kama yatsanka, to da kai ihu, don kai ba za ka iya sa masa wutan ba. Don kafin basiranka ta zo har ka sa masa wuta, ko ka je ka cusa ki a cikin wuta, aiki ne. Wuta ake sa masa idan akwai ƙarfe ko mai zuga-zugi, akan manna masa. Akwai inda suke manna masa, to shi ne zai tsakiya. Amma kuma bayan ya maka lahani, shi daman yana kama ka, to zai rufe idonsa. Amma kuma mai haƙuri ne.
eh to na kuma ma gaike kafin ya ci go yana da wahala amma in ya kama to sai ya yanke wajen shi yasa manyan raƙuma waɗanda suke manya manya masu manyan jiki idan ransa ya baci ba a san aje kusa da su tunda kaga shi yana sama to kanka ne zai abin nan ƙwarai da gaske ai raƙumi ba zai kama kafa sai dai in ka kauce kuma in ya kama kanka to taunawa zai shi yasa suna ganin ya miƙe wuya to za ka suna baya baya akwai dabarun yadda suke masu kiwon raƙuma sun san yadda suke maganinsu mutanen da su suna da basira suna da ƙoƙari kuma jarumawa ne amma kaga mutanen yanzu yanzu ko zakara ne a gidanka in yi rikici sai ga mata suna rufe ƙofa shi ma mai gida yana ƙoƙarin gudu zakara ba haba kai kuwa Allah ya kyauta na'am yasa annabi ya buga misali da wannan sai ya ce a ƙarshe sai ya hukunce ce ladiyya talaka ya ce baka da diyya baka da diyya saboda shi ya jawo idan suna fada kamata ya yi fadan su haka ko da yake ko a haka ba duk wanda ya zubar da jinin wani to za a je a yi bincike wa ya fara wanda ya fara ba zai kai labari ba a irin wannan ne fada na gaira babu dalili annabi yake cewa al-qatil wal maqtul fi an-nar wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk yan mutu ne gaba daya qila ya rasulullah هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه wannan shine wanda yake kisa wanda yake kisa shi ya kamata a ce an dora masa laifi gaba daya wanda aka kashe shi ya kamata a tausaya masa sai annabi ya ce dukkan su yan mutu ne saboda wanda aka kashe shi an fi shi dabara ne kawai sa'a aka samu akan inda shi ya samu sa'a ai shi zai kisa ko ne shine magana Allah ya kyauta don haka duk wanda ya je ya tsokana ya jawo abinda aka yi masa targaɗe ko aka yi masa illa to babu diyya tunda shi ne az-zalimin farko na'am wa anil hasan ibn abi al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala qala haddathana junduhum radiyallahu anhu fi hadha al-masjid wa ma nasina minhu haditha وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجذع فأخذ سكينا فهز بها يدا فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة wannan hadisi an karbo ne daga al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin malaman Basra ko Basra rahimahullahu ta'ala wannan sun ce to shi yayi kama da sahabbai kuma to ba sahabi ba ne saboda a ɗakin nan Ummu Salma ya girma ana ganin kaman ƙarshen zamanin annabi yana jinjiri jariri wanda yake jinjiri ba zai iya in ya girma aka ce ya bayanin annabi ba zai iya yin bayani ba ko babansa ne aka ce ya bayani ba zai iya yin bayani babansa ba ko to balle a ce in ya haɗu da annabi ko annabi ya gan shi ba wanda annabi ya gan shi shine sahabi ba wanda ya haɗu da annabi ne kuma ya yi imani da shi kun ga wannan ya gwada yana da hankali ke kuma mata azan islam wa in takhallalat ar-riddah bayna zalik wannan shine sahabi ba wanda annabi ya gaishe ba in wanda annabi ya gansu ne suna da yawa sahaban kenan suna da yawa to ba haka bane al-Hasan al-Basri ya wayi gari ɗaya ne daga cikin manya manya malaman Basra yace haddathana jundub wanda ya bamu hadisi shine Jundub bin Abdullah al-Bajal wannan suna ce Jundub al-Khair amma shi yana daga cikin sahabban da ba su shahara ko san wani lokaci muna ammata yanzu ana ce Abu Huraira ba wani dogon bayani Abdullah ibn Mas'ud ba wani dogon bayani Abdullah ibn Umar ba wani dogon bayani Anas ibn Malik ba wani dogon bayani Usama bin Zaid ko Zaid bin Haritha ba wani dogon bayani saboda yawan maimaita su da ake yi da kuma yadda sunayen su ya fito a wurare daban-daban hadisi koda ba sahabin ne ya ruwaito ba sai kaga sunan sa ya fito a ciki to waɗannan suna daga cikin mashhurai akwai wanda za a dade ba an bace shi ba eh to ko a zamantakewar duniya haka ne zaka samu wani yake har wani bai shahara amma dai sahabi ne fi hadal masjid yace a wannan masallaci wani masallaci kenan shine masallacin basura yanzu kaman kai ne ka je bayani zaka bada bayani ka ce na ji mallam yayi bayani a wannan masallaci ne ke gumi na kasuwar kai ranan da ake darasi wallahi na ji da kunne na to a wajen malaman hadisi ko baka yi rantsuwa ba ka ce ga ki kaza to wannan shi yake gwada tabbacin lalle ka ji kuma baka manta ba eh ina fata an gane akwai nau'in wannan hadisi a cikin masalahul hadisi da ake kira sa yace lokacin da ake ba mu wannan hadisi yace sai malamin ya dauki gilas sai ya sa idon sa yace kaza ya karanta wajen yace haka malamin mu yayi da zai yi bayani sai ya cire gilas ya aje hatta wannan abin da aka yi baka manta ba to wannan shi ya gwada cewa karatun ma da aka faɗa baka manta shi ina fata an gane na'am yace fi hada almasjid a wannan masallaci wa ma nasina minhu haditha yace hadisi ko dai ba mu manta ba duk hadisin da ya faɗa mana mun haddace wa ma nakhsha an yakuna jundubun kadhaba ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace mu kuma ba ma tsammani haka za mu fassara eh abinda muka yi yaqini shine jundubu zai karya mu annabi saboda sahabi ba ya karya wa annabi eh sahabi ba ya karya wa annabi shi sahabi ma kowaye ya karya ba zai yi ba su waɗannan su sun riga sun yi imani da Allah da manzo idan ba za su faɗi abu ba kawai ko kuma suna abin nan su kauce mu ba ma zai shiga ciki ba kuma irin wannan hali yake so mutum ya dauka zai faɗi gaskiya in ba zai faɗi gaskiya ba don kar ya bata ba sai ya ja gefe ba uwansa amma dai kuka tambaye shi to ba zai yi karya ba kowaye zai faɗi gaskiya kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi ya ce kana fi man kana qablakum ya kasance cikin waɗanda suka shuɗe kafin ko ku zo rajulun an samu wani bawan Allah bihi juruhum fajazi'a yana da rauni sai ya kasa hakuri eh ka kwatanta da mai ciwon kakare akwai wanda ya saba kakare anan yawa lokacin sanyi ne ko lokacin zafi ne aka fi yin kakare eh wannan ciwon yatsan nan da ake yi lokacin sanyi ne ko zafi eh yanzu ba cika yi ba amma dai eh to lokacin zafi ne ko za ka ga idan mutum yana wannan ciwo karfe 12 dare ko karfe 2 dare kowa yana bacci lokacin da duniya take zaune lafiya in mutum yana wannan kakkare sai ka same shi a waje ya je can bakin hanya ya dawo ya je can masallacin Yarbawa ya dawo ya tsallaka shafa ne ko madobi ne ya dawo wani hannunsa yana kai ya kwanta ya yi bacci ba zai yi ba ya zauna ba zai yi ba inda zai dan samu sassauci shine ya ta shawagin nan har asuba ta yi sanye ya dan sauka shine zai dan ji sauki to akan samu masu zuciya ok hakuri ma yakan sa haka ko to kima mutum zai ta shawagi to ai matsalan shine mutane suna son su sha ruwan sanyi suna son su haɗu da abin zaki eh duk yanzu an kawo ruwa kashe biyu ga ordinary water ga mai zaki zaki mutane sun fi tsufa akan mai zaki zaki to kaga ko in ya shiga cikin haƙori dole ya yi illa ma haƙori to shi wannan da ya ji cutan nan ta dame shi a yatsarsa ya gagara hakuri irin masu zuciyar nan ne sai gundule hannu. A da akan samu likitoci na gargajiya waɗannan sun ga abu za su ce wannan a yanke, in an yanke shi zai abin nan kamar yadda ake samu a yanzu, kuma mutum aka yanke sai ya samu lafiya. To amma kai da kanka ka yi gaggawan haka, ko kai likita ne ka bari wani ya duba ka, shi zai zartar da hukunci, ko ba da garaje ne ake yin haka ba. To amma irin masu zuciyan nan ne kawai, su masu taurin rai kawai sai ya datse hannu, yana datsewa sai jini ya ta zuba ya gagara tsayawa. Mafiya yawa sukan kona karauno a wancan lokaci, tabarman karauno sukan kona tokan sai su sa, kamar yadda yake in baka sani ba. A da idan mutum yana fama da gyambo ya ki warkewa, sai bisa kuskure ya kuje gyambo, to yakan je maza-maza ya debo toka ne ko turbaya ka tanka da kafa, kai ba kai ba, yana jin kai yaro su manfa kai kai a kai babba ne. Kuma wani abin mamaki za a ikon Allah, wato da fa an yi abubuwan mamaki. In ka zuba tokan nan akwai zafi, akwai zafi, amma kuma in aka yi dace in ya bushe shi ke sai ya warke, za ga jini yana ta zuba sai a zo sai a zuba toka wajen, akwai zafi don har kwakwalwanka kai kaji kamar ruwan aidin ne. Ai, to don haka idan mutum da zai yi wannan misali, to kaga babu matsala, musulunci ya yarda da wannan. Amma duk abin da aka ce jinin yana zuba aka sa masa jini bai zuba ba, ai bai tsaya ba, to akwai matsala. Ku lura, ko mace ce in ta haihu jini ya ci gaba da zuba, in ba a tare wannan jini ba, to mutuwa za ta yi. Mutuwa za ta yi. Su kuma da da suke yi lalas, sukan yi lalas ne sai su danne wajen sai su sa magani, tunda ƙarfe ne shi yakan ƙona wajen ne gaba daya. Amma in aka yi lalas suka ce jini ya biyo baya, to akwai matsala, saboda akhiru dawa alkayyu. In an yi lalas din nan jini ya biyo baya, suka ce mutum sai dai a ce Allah ya ji kansa, ba zai warke ba. Ai kaman operation ne, nan maka operation aka ce za a sake operation, wani lokaci akwai matsala, akwai matsala. Kamata ya ce an yi operation mai kyau na farko shi kenan, amma an yi operation mai kyau mutum bai warke ba, don bai sa abu da ciwon zai mutu. To shi wannan ya yanke sai jini ya yi ta zuba, sai ya rasa yadda zai yi, da jinin ya yi ta zuba kuma sai ya mutu. Sai Allah ta'ala ya ce wannan ya yi gaggawa, ya kawo kansa tun kafin lokaci ya yi. Ya ce to ba zai shiga aljanna ba ɗan mutane, ba za ka komi haƙuri yake yi, komi haƙuri yake yi. Ayin Allah bai ɗauki ranka ba, to karka yadda ka ɗauki ranka, musamman yanzu da ake cikin talauci. Mafiya yawa waɗanda ba su samu orientation mai kyau na musulunci ba suka rataye kansu saboda tsabin talauci. Wani ya je ya ci bashi bashi ya fi ƙarfinsa ba zai iya biya. Duk mutumin da ya ci bashi da kyakkyawan manufa don ya biya, Allah zai taimake shi ya biya. Amma duk wanda ya ci bashi da ganganci, to Allah ba zai taimake shi ya biya ba, wannan shi ya ja maka kansa. Amma abu ya zama dole in ka ci bashi ka gagara biya tsakani da Allah, ka rasa yadda za ka yi, to ka gudu ka bar wajen mallam, ka koma ɗaya bangon duniya. In ya zo an je lahira za a warware. Amma ya za ka yi ka zo ka rataye kanka? A'a, saboda ina karantawa waɗansu labarai sai ga mutum ya rataye kansa akan 300,000. Menene 300,000? Ko miliyan 3? Yanzu kai in za a sayar da kai miliyan nawa za a sayar da kai? Wallahi ko da talauci a jikinka ka allar mai a ranar kake yanzu a sayar da kai, ai za ka ɗanyi kuɗi. Rai wasa ne. To mutum zai je kashe kansa. ko kuma tsaban bakin ciki
wallahi karka yadda da wannan
in kai wa Allah haka to kaga mahalakar da kanka duniyar nan da kake ganin ta komai ya tafi daidai 100%
ba zai taba yiwa ba
kuma na shafi duniya fa la budda an yara min al-aishi ma yasuba ma yatakaddar haka duniya take saboda haka shi wannan mutum mai rauni a jikinsa fa ja sai ayi gagara hakuri fa akaza sikinan ya dauko wuka fa hadda biha yadahu ya yanke hannunsa inda yake ciwon ya yanke fa maraka adamu hatta mata jini fa bai tsaya ba yana ta zuba har sai da ya mutu قال الله عز وجل في الله يتي أبدي بادرني بنفسي يتي باوانا يا كاو كنسا يا إيجا جاون كاو كنسا لو كتي بيجبا إيه كون سوى نما جناتي إيه يبالي لو كتي متوان ستي أما يا كاو كنسا حرمت عليه الجنة فبدا بين دينا حرمت مساء الجنة ما يسام علي كاو من وانا حديثي وان دي كشب كنسا يا كشب الله amma in an kake shi da gangan dole a masa ramakon gayya inda kuskure ne dole a biya diyya amma shi ya kake kansa to ya kashe kansa wannan sawa'un ko da gangan ne ko da kuskure ne sai mutum ya sukutu a wani waje ya je ya kashe kansa to wa zai biya diyya eh amma inda gangan ne shine hatsari inda kuskure kuma kaddara ce ana iya samun haka أبن مكفلا ليدي الله يبقى ملادا أبن مكفكري الله يقف التامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.